Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lalo da kuma Niya muryar Arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 21 ga watan Yuli. Za ku ji cewa a jihar Niger ta arewacin Najeriya an kama wasu muggan barayi 100 kuma kimanin 150 sun tuba. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Za ku saurari sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta ɓaci biyo bayan ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiyya za ta kasance cikin dokar ta ɓaci har tsawon watanni uku. Erdogan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba. Bayan nan ne ma kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa. Erdogan ya ce dalilin kafa dokar ta ɓacin shi ne don a ɗauki matakan da ya kamata wajen dawo da demokaradiyya da doka da oriya. Shugabannin Turkiyya dai sun ce sojojin ba za su karɓi ikon ƙasar ba a tsawon wannan lokacin da za a ɗauka. A daren jiya ne ɗaruruwan masu goyon bayan Erdogan suka cika dandalin Taksim da ke Istanbul da sauran gurare a faɗin Turkiyya domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasarsu da kuma kare sake faruwa ƙoƙarin juyin mulkin da shugaban ya ce zai iya ƙara faruwa. An dai nuna jawabin shugaban ne ta ƙaton majigi da aka saka a dandalin Taksim. Jama'ar da ke kallo lokacin da aka bayyana dokar ta ɓacin sun ɓarke da shewa.
Ƙungiyar rikitoci masu ba da agajin gaggawa da ake kira da Turanci Doctors Without Borders ta buƙaci a kai ɗaukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar ta ce yanzu haka akwai aƙalla mutane da yawansu ya kai 500,000 da suke cikin matsanancin buƙatar abinci da na kiwon lafiya da na ruwan sha da kuma wurin kwana ingantacce. Ƙungiyar ta ce wajibi ne ƙungiyoyi masu zaman kansu su tashi tsaye domin su ba da agajin gaggawa a wannan sansanin. Babban darakta mai kula da harkokin yau da kullum na ƙungiyar ce Dr. Isabella Dafuni ta faɗi haka a jiya Laraba. Ƙungiyar ta ce a yayin da sojojin Najeriya suka yi nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram, yanzu abin da ya fito fili shi ne tsananin rayuwar ƙunci da waɗannan bayan Allah da suka samu kansu a wannan yankin ke fama da shi. Ƙungiyar ta ce da yawansu sun kasance a keɓe daga sauran sassan duniya na kusan tsawon shekaru 2, ba su san me ke faruwa a wasu sassan duniya ba. Su dai waɗannan bayan Allah da a yanzu haka suke ƙarƙashin kulawar sojoji a sansanoni daban-daban suna matuƙar buƙatar abinci.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Indiana Michael Pence, ɗan ra'ayin riƙau na jam'iyyar Republican wanda shine Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama mataimakin shugaban ƙasa, a jiya Talata ya bayar da dalilan da ya sa yake ganin su ne suka dace su jagoranci Amurka. Pence, wanda tsohon ɗan majalisa ne daga jihar Indiana da ke kudu maso tsakiyar Amurka, kana daga bisani ya zama gwamnan jihar. Yanzu haka yana tare da Donald Trump a wajen gangamin da jam'iyyar ta yi a Cleveland da ke cikin jihar Ohio, inda nan ne aka taɓa tsayar da sananan ɗan jam'iyyar Republican ɗin nan Ronald Reagan, wanda sananne ne a cikin shekaran ya yi mulki a cikin shekaran baya har na tsawon wa'adi biyu. Pence, ɗan shekaru 57 da haihuwa, ya yi jawabin da ya ɗauki hankulan jama'a a rana ta uku wajen wannan taron, wato kwana guda bayan wakilai suka zaɓi wanda zai tsaya takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar ta Republican. A cikin jawabinsa a wajen taron, Pence ya shirya fadawa dubin dubatar Amurkawa ta gidan talabijin cewa gwamnatin da Trump yake fatan ganin ya kafa ita ce gwamnatin da za ta jaddada ci gaban Amurka da Amurkawa bayan da kasar ta shafa ma da manufofi marasa inganci.
To ajiya Laraba ne aka kashe wani fitaccen dan jarida a wata fashewar da ta auku a wata mota a Kyiv babban birnin kasar Ukraine. Kafar yada labaran gwamnati ta fitar da rahoton da ke cewa Pavel Sheremet, wakilin babban gidan jaridar Kansak Pravda wadda ke kan yanar gizo, ya rasa ransa a lokacin da wani abu ya fashe a motar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen aiki. Hotuna sun nuna yadda motar ta kone kurmus, kofofin motar hudu kuma a bude. Shugaban yan sandan Ukraine Katia Donetsk ya ce ana binciken fashewar a matsayin kisan gilla, kuma an saka bom ne a motar wanda ya kai nauyin gram 400 zuwa 600. Sheremet dai dan jarida ne mai ra'ayin yammacin duniya wanda aka haifa a Belarus amma dan kasar Rasha ne. Kashe shi da aka yi ya girgiza kasar Ukraine da yan jarida ba baki daya. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a jihar Niger, inda yan sanda suka kama wasu mugga wajen 100 banda wasu kuma 150 da suka tuba. Daga muna ga wakilinmu Mustafa Nasir Batsari.
Kakakin yan sandan DSP Bala Elkana ya ce a cikin kimanin watanni biyu da suka gabata ne suka samu nasarar cafke waɗannan mutane a ƙarƙashin wani shiri na musamman da ake yin sintiri a tsakanin matasan Fulani yan sa kai da kuma jami'an tsaron. Ya ce ko baya ga waɗannan da suka kama akwai wasu mutanen kimanin 150 da suka tuba.
Da kansu suke nazar suka gance kai wannan miyagun ayyukan da suke ba ta da riba bare su bari. Sannan shi kuma mai girma commissioner ce duk wanda ya zo ya aje makamin shi za a yahe mashi laihin da yayi da.
Suna da adadin yawan wanda suka tuba din nan?
Su ma sun fi 150.
Kun yadda da tubar ta su?
Muna sa musu ido dan koda ka ce ka tuba za mu sa maka ido mu gani.
Daya daga cikin shugabannin Fulani a jihar Niger Malam Muhammadu Shehu ya tabbatar da cewa an samu waɗanda suka tuba daga satar.
Ko shekarun jakoni kawai na garin Yangalo mun rada da mutum 32.
Sun rantse akan menene?
Akan abubuwan da suke kan hanya masu fashi masu gungume sun ranke ba za su kare wanda ya kare Allah sun kamar da bala'i.
A yanzu dai masana harkokin tsaro na ci gaba da bayyana mahimmancin hada kungiyoyin taimakawa yan sandan domin samun nasarar kauda miyagu a tsakanin jama'a. Kamar yadda shugaban kungiyar kyautata hulɗa a tsakanin yan sanda da jama'a a yankin Cancaga Alhaji Haruna Umar ke cewa.
To amma da wannan kungiya yanzu da mura suna jin tsoro su je su yi ma police magana. To yanzu wannan babu. In ka gaya mana mu za mu ce police je wuri kaza ka kamo mutum kaza.
Hajiya Hadiza maman yara da ita ma ta ɗauki nauyin yin kwaskwarimar wata motar sintiri a yankin na Cancaga. Ta bayyana mahimmancin haɗa kai da jami'an tsaron a daidai wannan lokaci.
Gwamnati ba komai zai yi yayi ba. Ya kamata mu ma da kanmu mu taimaka.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Jihar Niger ta samar da dokar yin ɗaurin rai da rai ga masu satar shanu da kuma yin garkuwa da jama'a sannan da aikata laifin fyaɗe a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ashe gari ɗin da ɗan sanda rigima ba za ta tashi.
Wannan haka yake kuma gaida na Batsari kafin mu ci gaba sai a saurari wannan.
Thank you.
To a gaida yar mutan Habasha, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Kamar yadda aka saba, shirin na kasa ba kasawa ba yana yin duba tare da yin kallon kurulla ga duk wasu abubuwa da suke faruwa da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda ɗan Najeriya ko kuma mutanen mu a kasashen Afirka sukan kira da nakasassu, wanda mu kuma anan mukan ce ba nakasassu bane matakar ba su yadda sun kasa ba. A wannan makon ba bako muka kawo muku ba. Za mu bi wakilan mu ne guda biyu da suka yi hobbasa suka hadu mana wasu rahotanni guda biyu. Rahoton farko daga Abuja Najeriya ne, inda wata kungiya ta samu raba wa nakasassu kafafu irin wanda ake amfani da su wurin dogarawa a yi tafiya, ko kuma kafafun roba ko na katako ko na karfe kamar yadda su kan kira su, inda kungiyar ta raba wa musulmai da ma waɗanda ba musulmi ba, duk da yake tana kungiya ta addini. Wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya yana wajen da aka yi wannan abu, ga kuma rahoton da ya hado mana.
Masu larurar rashin hannu ko kafa 300 suka samu tallafi a zagaye na biyu na aikin jinkai na Manara dake karkashin kungiyar musulunci ta Ahlus Sunna JBS, wadanda suke da larurar da wasun su daga illar ta'addancin Boko Haram ne suka samu rashin gabbai. Sun taru inda kwararo daga kasar India suka auna su don makala musu hannaye da sawayen na kirar fasahar dan Adam ko likita. Limamin masallacin Area 11 Abuja, Imam Abdullahi Karshi, na daga jagororin wannan shiri da aka faro tun bara.
In yanzu dai joyin da aka wa yanzu sun kai fajajen 10.
Wallahi Abdullahi, inda zaka tuno tarihin wannan shiri gaba daya, za ka iya cewa kamar mutum nawa ne suka cigajiyarsa zuwa yanzu?
Kimanin wajen mutum 800 za a ce. Karan farko an kiyasta mutum 360 ne, amma sai da aka wafiye da haka an wa wajen da 80 ne. Sannan daga baya kuma aka zo akan zawa mutum 50, shi ma sai da aka wa sama da 70. Sannan aka dawo kuma a yanzu ake so zawa mutum 300 aka wanda aka fara. Yanzu an fara jiya da yau, idan aka kammala wannan da ake yi zai kai wajen 800.
Shin shi wannan shiri na samar da sawaye da kafafu ya shafi ɗan Ahlus Sunna ko ɗan Izala ne kawai, ko kuma wasu ma za su iya cin gajiyarsa?
To yadda ka sani, ta wannan kungiya mai albarka wato ta Jibwis, tana wannan yunkuri da kokari na wajen tallabawa masu gudun hijira. In ta je kuma ta ba kowa, to haka ma wannan kafafu da hannaye takan sanya wa duk wanda Allah ya sa ya samu shigowa ya zo ya shiga cikin wanda suka shiga list, ko ma kawai za a masa, wato ba tare da la'akari da cewa ko shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne.
Wato ko ɗan Tijjaniya ne ko ɗan Ƙadiriyya ne.
To aka yi ma wanda ma ba musulmi ba, balle kuma wanda ke yake cikin musuluncin ko da ana da sabanin wasu abubuwa tare da shi. Misali wanda yake ɗarika, ba a cewa kai ɗan kaza ne ko ɗan kaza ne, duk wanda ya zo kawai ana masa.
Me waɗanda suka amfana da shirin ke cewa ne?
Sunana Samla Marte, daga Maiduguri, anguwan Gumari All Airport. Abun daga hazarin bom na Boko Haram ne. A wani lokaci ne kawai mun tashi daga aiki, ga sani aikin birkila nake yi. To da muka zo daga aiki mun zo mun sauka kenan, kawai ba musulmi sani ba sai mun ga motoci biyu da itaci suka zo suka tsaya ashe ba mu sani ba bomb ne garin hutawa kawai muna shirin mu tashi mu tafi shikenan sai bomb ya tashi da mu ya kashe abokane na su hudu ni kadai ne wanda na tsira daga cikin su ga rashin abinci gashi ba wani aiki ne zan janye ba sai dai matata ita ne take fama tayi wannan ta je jeji tayi noma haka mu samu abinci wayan su abokane kuma suna kawo taimako wani lokaci ina fita haka cikin jama'a wani zai ban naira 150 200
sunana Asma'u ne amma ta gwaye ne daga Bauchi mota ne ture ne ta ture ne ta she ta taka sawun rugu ya shi kenan sai aka je ina da ciwon suga kenan aka je aka yanke min kafa
irin wannan kafa kwano da wasu kan samar da makamantan su daga cikin gida nan Najeriya kan kai kimanin naira 400 ga kowanne da haka shine ya zama babban tallafi ga waɗanda aka taimakawa da yawancin su masu karamin karfi ne Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya.
Mun gode Nasiru Adamu El Hikaya. Sai kuma mu je ga rahoton mu na gaba inda zamu ranka ya mu shiga makwabciyar Najeriya wato Niger.
Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Tamar Abari, ɗaya daga cikin wakilanmu a Jamhuriyar Niger, ta yi kuma na wata hira da ta yi da wani bawan Allah mai bukata ta musamman wanda shi kuma baya gani, amma kuma sana'a gare shi. To sai dai kafin ya fara sana'ar ya fi gaya mata abubuwa da yawa. Malam Habibu Garba ya gaya mata cewa a matsayinsa na wanda baya gani, ya yi barace-barace, ya ce kai har tsibbu ya yi, to amma daga baya duk ya gane cewa waɗannan ba madafa ba ne. To bari mu bi su mu je yadda ta tattauna da shi.
Da dai tsibbu nake na sha'anin makaranta, ana kira ana wa'azi baki muka bari mu kuma bara ashe ita ma bara sai mu gano laihiti daga ce
bara ta mai ina ne kake zuwa bara
ina zuwa Kwatano ina zuwa Lagos ina zuwa Kamaru sai wani bagware ce mun malam mu kawo ku Hausa sai yawan bara ba ku takeici mu mahaukata ma tsare su muke yi bisa ya ubalin sana na kasashe ila ai guda ma aikin da yake yi niji na yi takeici ni ma nazo ni koyi aikin wannan
to ya akai ka koyi wannan aikin
to wannan sar ne mai ana ce mishi consulate wani mai Niger a Niger ya duba hannuna ya ce hannuna suna da lafiya ka iya aiki ni ce ina iya hannu so kaba kamu ta galgajiya na ji kata da ruwa na yi igiya na yi bahu guda ya ce ni je sai da abinci da sai da ana nan sai wani proje ya zo daga Kwalo ana neman maka yi guda biyar za a koya musu sana'a ya ni ce ina so lokacin na ɗiyana bakwai ma ya ne watsi da sinu ta yi na koya ya ne wata tara a can na koyi kujera da gado na koyi noman wake na koyi kwari haka kuma koya mumu kiwon zomaye na zo aka ba mu jika 50-50 jari ina yi to abin da ka san kuma rayuwa he na kasare na zo a gidan ina kadan kadan na sai rana lakwal kai a takaice dai ahlus sunna suna ban jika biji ka uku ina yi hannu dore yanzu kin gaji inda ga matsayina yanzu ina fatan dan uwana ma ya barbara kawai yi kama sana'a tana da amfani
to kamar da ka fara wannan sana'a naga kamar ga wasu yaranka ne ko kwa
tai mutaya gane
suke
yana nan ciki nan sun kuma mu kawo mu an samu yawa yanzu kuzo kawo mu sai ce to babo mu iya nuje kwa iya mu kawo ma iya balle mai ido to shine ji guda mu hatta wannan irin ita ma na gona akwai kan wata ma ita ma ta iya to shine kuma su kaman duka yaran duka sun iya su abin kaman sun mai kaman wasa
tare
kuke yi tare ki ai gashi kin gani da idan ki
to kowane irin anhwani aka samu
hu anhwani wannan shi kadai ban biya ba balkon hatta wucin da shi ne biya balkon wannan shi eh makarantar balkon eh amma shi wannan kokari ne kai shi duka
yanan iya naka da ka fasa bara sai ka sa su makarantar boko
kokari kwa dan ba tabi jagoro da su ba boko sun gaba daya kuma ko Allah ya taimake yanzu guda hudu suna aiki eh amma an wuta mu suna tallafa mu kuma akwai kanin su guda biyar ko daya a university
kuma wannan ta macen tana aiki
kare ita wannan an sanin ci
malamin
makaranta ce eh kuma ti tailor ce kuma akwai wani professor ne shi kuma eh
saura kuma suna makaranta
kuma suna makaranta kware kwa
ka ce har akwai guda da yake jami'a
kware kwa ina nan jami'a kuma akwai mai neman bak ban insha Allah
to kamar akwai wani tallafi da ka samu daga gwamnati ko kuma daga wasu masu hannu da shuni ko wani project
to ni tallafi gwamnati wani hilin da nake shi ne tallafin shi kawai eh wannan da suka fara ina anan kuma magajin gari eh amma dai ba kyauta bace kamar waya ne eh
to bayan shi babu wani wanda ya tallafa maka
akwai wata kungiya amma ita ta tallafa min da kujera 30 da rulo 200 suka ce amma kyauta suka ban kawai sun ga ina takeici yawa.
To ko menene kiran ka zuwa ga wasu kamar nakasassun ko makahi ko kuma wanda dai suke da nakasa da suke yin bara?
To ni da kiran ni da jeu ne ga ashe ta sana'a ba he mai lahiya ba kowa koda mai tsade ne idan yayi aiki ana iya yin an gwada mu iya yi ina gida su koma mu zauna mu sana'a mu sa yaran mu masu lahiya su koyi sana'a in Allah ya su kuma sa taimaka mu tunda wa'annan na an wuta mu dusa da talaba mini a takaice kuma kukan mu mutane in mun yi masu hannu su ga talaba suna siye ko kuma wata kungiya zo ta taimaka mu.
To kamar babu wasu a cikin ƴan uwanka na kasassu wanda suka zo ka koya musu wannan ko suka nemi ka koya musu?
Dewa suna da wa amma su sai da ina ga ba su abinci ni gwana ce a ni ma bana iya ba amma suna so ko a yanzu akwai masu mutum biyar kuma kwanan nan ma wata kungiya ta samu na koya mutum hudu sun ba su kasa 60 ni kuma an banji ka 50 idan ka 150
ka koya
musu? Na koya musu kuma za a ba su jarin 50-50 kuma suna wurin yanzu kayan aji.
Menene kiranka zuwa ga kaman magabata
gaskiya su kama mu tunda an shawayen mu da kai ana cewa muna da haƙƙi a gindin magabata su taimaka mu mun zo wani abu su tallafa mu muna kira mu kenan mu ba zo ana musu rutu muna jiwa musu ƙwarewa bisa mu komi ba gaskiya.
To mun gode Tamar Abari da wannan rahoto daga Jamhuriyar Nijar a madadin wakilan namu guda biyu wato Nasiru Adamu El-Hikaya da kuma Tamar Abari daga Jamhuriyar Nijar da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Malam Usmana yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar da Chronicle wacce ta yi sharhi akan aikin baje sunayen masu zaɓe da hukumar zaɓe ta yi don kowa ya je ya duba ya tabbatar da sunansa na a cikin rajista, sannan kuma waɗanda kotun koli ta ci a fidda sunayensu a cikin rajista saboda ba su yi amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa da doka ta amince da ita ba, su kuma a ba su dama wannan karo su je su rubuta sunayensu. Jaridar ta ce ana samun rigingimu a wurin wannan aiki a jihar Ashanti. Jaridar da Chronicle ta ce a yayin da wasu suke korafi an share sunayensu bisa kuskure, wasu kuma suna kokawa akan ingancin na'urar da jami'an hukumar zaɓe suke amfani da su. Jaridar ta ce wasu kuma na faɗin duk da cewar sun yi amfani da takardar shaidar zama ɗan ƙasa mai inganci wanda doka ta amince da ita, amma duk da haka an share sunayensu bisa kuskure. Sai kuma jaridar da Delegate wacce ita kuma ta rawaito kira da wata kungiyar matsin lamba ta afaga a takaice ta yi wa hukumar zaɓen da ta ƙara himma a cikin aikinta na baje sunayen masu zaɓe wacce take yi a halin yanzu saboda ita ce ke da babban alhakin gudanar da zaɓe na wannan shekarar. Jaridar ta ce a faɗar wannan kungiyar matsin lambar ya kamata hukumar zaɓe ta ƙara wayar da jama'a kuma ta ƙarfafa shelarta don ganin aikin nata ya yi nasara. Jaridar Delegate ta ce kungiyar ta AFAC ta ƙara da yin kira ga hukumar zaɓe da ta nuna ƙwarewa a cikin aikinta saboda ƙoƙarinta da rashin ƙoƙarinta zai iya shafan harkokin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu wanda za a yi wannan shekarar 2016 kai tsaye. Idan muka leka jaridar Guardian Times za mu ga ta bugo cewa Inspector General 'yan sandan Ghana Mr. John Kudalo ya nanata cewa har yanzu yana kan bakansa idan buƙatar rufe shafukan zumunta a ranar zaɓe ta taso zai yi hakan. Jaridar ta ce IGP ya ce wasu jama'a suna amfani da shafukan zumuntan ta hanyar da bai dace ba, suna watsa bayanan ƙarya wanda zai iya haifar da rikici a cikin ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce IGP John Kudalo ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan sanda da wasu 'yan jarida a ziyararsa ta wuni biyu da ya kai jihar gabashin Ghana don ganin irin shiri da 'yan sandan suke yi wa zaɓen wannan shekarar. Jaridar ta ce wannan ziyararsa za ta ba shi daman ganin irin kayan aiki da 'yan sandan jihar suka yi tanadinsu don tunkarin zaɓen wannan shekara, ganin irin muhimmiyar rawa da ake sa ran 'yan sanda za su taka a wannan zaɓen. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana.
To a gaida na Gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Zayyano Atum Tambuwar Sokoto State Nigeria. Ina zan yi amfani da wannan dama a matsayina na ɗan Nigeria wanda ya yi tsaye ruwa ya yi tsaki ɗan jam'iyyar APC wanda ya zaɓi Janar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa. Ina son ku tambayi min mai girma shugaban ƙasa ta hannun kakakinsa Shehu Garba cewa wai ya san irin halin da talakawan Najeriya suke ciki kuwa, wani lokaci ne ake jira an karbi kuɗi ga almanda hanan balayin mutane waɗannan saki kuɗin talakawan Najeriya me yake gaya da waɗannan kuɗin ba zai fara sakin su zuwa ga talakawa ba
assalamu alaikum sashen Hausa na murai America mai magana shi ne babban radio matankari a jarki da Najeriya murai America yau ina son in ba da korafi na akan gwamnatin mu ta jihar Kebbi dangane da tsirai maka ta gyara mana hanyar mu da su tun daga ba saura har zuwa ba wada saboda wannan hanya kai ki tar rage yanzu a gwamnatin jihar Kebbi a cikin kananan hanyoyi manyan hanyoyi waɗanda suke suna da muhimmanci ga al'ummanin waɗannan wurin waɗanda ba a yi ba
assalamu alaikum sashin Hausa na BOA Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya to farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalilin da yasa na fara da wannan kalma rahoto da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya fitar cewa mutum kimanin miliyan 2.5 da suke fuskantar yan gudun hijira a wato yankin Borno suna mutuwa kananan yara da iyayen yara duk suna mutuwa sakamakon yunwa to fi sabilillahi wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingun jihar Yobe hakika ya kamata gwamnatin tarayya ta ringa bibiyar taimakon da take wa yan gudun hijira saboda har yanzu akwai almundahana da karkatar da wannan taimako da mutane suke saboda rashin imani
to yanzu kuma ga wannan sakon
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa dake zuwa kowace ranar Juma'a shirin mu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista
za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirin mu na karfe 9:30 na dare
mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai dake zuwa muku a shirin mu na karfe 8 shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci
ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da zamu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirin mu na Al'asariya
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
To a takaice Ibrahim shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana dokar ta bace biyo bayan kokarin juyin mulkin da bai samu nasara ba na ranar Juma'a wanda ya girgiza shi da gwamnatinsa. Turkiya za ta kasance cikin dokar ta bace har tsawon watanni uku Erdogan ya bayyana hakan ne ta gidan talabijin a daren jiya Laraba bayan nan ne kuma ya fara wata ganawa da jami'an tsaron kasar da kuma ministocinsa kungiyar likitoci masu bada agaji kyauta da ake kira da turanci doctors without border ta buƙaci a kai daukin gaggawa ga wasu bayan Allah a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya wadda ta yi fama da ƴan kungiyar Boko Haram Kungiyar ta ce yanzu haka akwai akalla mutane da yawan su ya kai 500 da suke cikin matsanancin bukatar abinci da kiwon lafiya da ruwan sha da kuma wurin kwana ingantacce.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in sallama da ku ga sakon taya murna ga kaninmu Mallam Nur Abdulhamid dake unguwar Mu'az Kaduna da matarsa Aisha Muhammad Sani da suka samu karuwar da namiji wanda aka rada masa sunan kakansa Abdulhamid ranar Litini Allah ya raya shi ya albarkace shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Master Filu Gumal da CD wanda ya bada umurni da wanda ya kuma ya zama mana injiniya na wannan lokacin Mallam Zubair Basuda ne ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.